sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Laraba 29 ga watan Maris din shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya an fara dambarwar neman shugabancin majalisun dokokin kasar bayan da aka kammala babban zabe a kasar. To ko yaya masana ke kallon wannan waina da ake toyawa?
Yanda za a yi fafutukan neman shugabancinta zai yi tsauri da yawa saboda waɗanda suka yi shugabanci na takwas da na tara watakilama da na bakwai akwai alamun sun samu wato ba galaba ba kawai sun samu amfani sosai na siyasa a ƙasa da kuma watakila na dukiya.
Muna kuma tafa da shirin ciwon kyamace wanda Aisha Ma'azu za ta gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya talata Amurka ta kakaba ta kunkumai akan wasu mutane shida ciki har da 'yan uwan shugaban Siriya Bashar al-Assad game da rawar da suka taka wurin yi ko aikewa da kwayar Captagon wani kwayar magani mai hatsarin gaske a cewar ma'aikatar Bitar Malin Amurka. Safaran wannan kwayar ta Captagon kiyasi ya nuna cewa tana samar da biliyoyin dala kana takunkuman kuma sun bayyana rawar da wasu masu safaran miyagun kwayoyi na kasar Lebanon ke yi suke takawa da kuma iyalan Assad da suka mamaye safaran Captagon da suke amfani da kudin wurin taimakawa gwamnatin Siriya. Siriya ta kasance a sahun gaba inda aka fi yin Captagon mai tsananin sanya maye wanda galibi ake cinikinsa ta kasar Lebanon, inji Andrea Gaki, daraktan sashen kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar Bitar Malin Amurka. Gwamnatin Assad ta musanta hannu a cikin yin maganin da kuma safarar shi tana mai cewa ita kanta tana daukar mataki na hana cinikin wannan aiki da ake samun tsadanin riba. Jakadar Amurka a Somalia ya ce ayyukan sojojin gwamnatin Somalia akan kungiyar Al-Shabab ya sa kungiyar 'yan bandigan ta rishi kashi ɗaya cikin uku na yankunan da ke hannunta. Hare-haren da Somalia ke jagoranta sun maido da ikon ƙasar Somalia zuwa kashi ɗaya a cikin uku na yankunan da Al-Shabab ke yi wa mummunan mulki a baya. Larry Andre ya shaida wa muryar Amurka a wani saƙon email. Kawo ƙarshen zaluncin Al-Shabab wani mataki ne mai muhimmanci ko kuma kawo ci gaba wajen farfado da Somalia baki daya. To a watan Janairu Amurka ta bada gudunmuwar makamai ga sojojin ƙasar Somalia don tallafawa aikin yaki da Al-Shabab. Har ila yau Amurka tana horar da jigajigan sojojin Somalia da aka fi sani da DANAB wanda ke nufin walƙiya kuma ita ce ke jagorantar farmaki da ake kaiwa Al-Shabab. A cikin wannan mako gwamnatin Somalia ta bayar da rahoton cewa hare-haren da sojojin suka yi wa kungiyar ta'addancin ya musu mummunan asara a cikin watanni shida da suka gabata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan kasar Rasha ta sake harba wasu makamai jirage mara matuka wanda Iran ta kera a birnin Kyiv da kewaye, amma dakarun tsaron saman Ukraine sun harbo kusan dukkaninsu. Kawo yanzu kuma ba a samu rahoton asarar rayuka ba kamar yadda rundunar sojin saman kasar ta bayyana a jiya Talata, yayin da ake ci gaba da gwabza kasar kazamin fada a ciki da wajen Bakhmut a gabashin yankin Donetsk. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a wasu garuruwa guda biyu da suka sha fama da yaƙi a arewacin Sumy, inda aka gwabza ƙazamin yaƙi bayan da Rasha ta janye daga wurin. Wani jami'in Amurka ya ba da sanarwar goyon bayan ɗaukar matakin kotu don hukunta laifin ta'addanci a kan Ukraine. Tankoki 18 da Jamus ta taimaka wa Ukraine sun riga sun isa a ƙasar.
To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wannan rahoto. Gabanin ƙaddamar da shugabannin majalisar dokokin ƙasa ta 10 a ranar 13 ga watan Yunin wannan shekara da muke ciki, Yakin neman zaben shugabannin majalisar na ƙara zafafa duk da cewa jam'iyyar APC wacce ita ce take da rinjaye zuwa yanzu bata riga ta sanar da shi yadda shugabannin za su fito ba. To ko rashin jituwa da ya bayyana tsakanin kudu maso gabas da arewa ta tsakiya da kudu maso kudu zai iya shafar zaben shugabannin? Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta hada mana daga Abuja.
Akalla 'yan majalisar dattawa 98 cikin 109 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta baiwa takardar shaidar cin zaɓe makonni biyu da suka gabata. Kuma jam'iyyu bakwai ne suka lashe kujerun sanatocin inda jam'iyyar APC mai mulki ke da kujeru 57. Jam'iyyar PDP tana da kujeru 29. Jam'iyyar Labour tana da kujeru 7. Sabuwar jam'iyyar NNPP tana da kujeru 2. SDP na da kujeru 2 yayin da ABGA da YPP suna da kujeru 1 kowannensu. Ko da yake akwai wasu 'yan majalisar da ke kalubalantar zaɓuka a kotu, amma wannan bai hana yakin neman zaben waɗanda za su zama shugabannin majalisar dokoki ta 10 ba. Yakin da ya kamari shine na shugaban majalisar dattawa da na shugaban majalisar wakilai. Masanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya nazarin batun zaben shugabannin yana cewa
to a irin tunani na wannan mai zuwa ta 10 bambancin farko da za ta iya samu ko kuma canji kadan da za ta iya samu shine yanda za a yi fafutukan neman shugabancin ta zai yi tsauri da yawa saboda waɗanda suka yi shugabanci na 8 da na 9 watakila ma da na 7 akwai alamun sun samu wato ba galaba ba kawai sun samu amfani sosai na siyasa a ƙasa da kuma watakila na dukiya wanda yanzu masu bukata suna da shauƙin son a samu. To wannan zai sa watakila za a iya samun ɗan tuntuɓe ga irin tsari na karɓa-karɓa da ake yi. To kamata ya ce yanzu tun da ɗan kudu maso yamma ya samu to watakila a nemo ɗan kudu maso gabas wato Inyamuri ko watakila ma can Inyamuri can ƙasa kudu maso kudun. Amma saboda takara da za a yi mai ƙarfi za a iya samun ɗan arewa da yawa su nema ko kuma bamba hankali ma a cikin yarbawan ma wasu ɗan kudu maso yamma ma wasu su ce suna so. To wannan zai kawo ɗan takaddama wanda watakila zai iya bambanta yanda da aka rinka samu ba tare da matsala sosai ana hayafiwa a haƙura a barwa wasu ba. Na biyu yanda shugabancin Bola Tinubu yake nunawa a da inda ya rike mulki ba mai ɗauke kai bane ya ce sai abinda wasu suka yi akan musamman wa'annan mukamai. In kin tuna a lokacin Buhari lokacin da ya hau 2015 ɗauke kai yayi ya ce da abinda za a yi aka je aka yi bukola kuma ya zo yana yakar abin. To da alama shi watakila Tinubu tun rangini tun lanzani zai tsaya ya fitar da irin abin da yake so da 'yan takarar da yake so kuma ya ba su goyon baya.
Daya cikin 'ya'yan majalisar dattawa da ya nuna sha'awarsa na zama shugaba kuma mai wakiltar jihar Niger ta gabas Sani Musa ya tsokaci yana cewa
mu ne akan gaba saboda za mu bugi kirji mu gaya ma duniya cewa mun ba shi shugaban ƙasa mai zuwa kuri'u da ya fi na ko'ina. Saboda idan ka duba ba wai yawan kuri'u ka miliyan 2-3 ba, a'a mun ba da miliyan 1,600,000. Amma ka dubi PDP da ke bi mu miliyan 1 da wani abu suka da dago ɗaya ko suka samu akwai bambancin kusan 470,000. Babu sashi a ƙasar nan da ta bada irin wannan. Saboda haka ko za mu riƙe gijinmu muka dawo majalisa mu nemi duk abin da kowane sashi zai iya nema. Muna da iko muna da ƴanci mu nema.
Shima sanata mai wakiltar Kano ta Arewa Barau Jibrin wanda shi ma ya nuna sha'awar shugabantar majalisar dattawa yayi bayani kamar haka.
Duk waɗanda suka fito na fi su ƙwarewa kuma tsarin majalisa dama don shugabanci magana ce ta ƙwarewa ba magana ce ta kawo wani abu ciki wanda za a ce ko addini ko ruwa da sauransu. Kuma in ma haka ɗin za a kawo ai mu ɗinnan da muka fito daga Northwest Arewa maso yamma mu ne muka fi taka rawa a duk ƙasar nan gabaki ɗaya wajen ba wa ainihin wata shugaban ƙasar ƙura'a. Mun ko haka ne wannan kujera tamu ce ba ma maganar tamu ba ce ganin cewa ɗanta shi ya fi kowa ƙwarewa ai bai dace an shigo da wani abu wanda kuma zai kawo tanaki akan wannan tsarin ba saboda so muke shugaban ƙasar nan ya sake cin zaɓe nan gaba saboda mun ga abin da ya yi wa jihar Legas inda ya maida jihar Lagos ta zama ita ce daya akan tattalin arziki a kasar nan, kuma shekara takwas ya amfani da su wajen wannan. To haka muna son ya sake samun dama bayan ya kammala wannan zangon ya sake tsaya zabe.
Wasu manazarta da masu ruwa da tsaki sun yi ta tofa albarkacin bakinsu kan bukatar tabbatar da daidaito wajen rabon mukamin shugabancin majalisar dokoki ta ƙasa domin a samu fahimtar kowane yanki na ƙasar. Tuni dai yankin kudu maso yamma ya fitar da zababben shugaban ƙasa, yayin da arewa maso gabas ta samar da mataimakin shugaban ƙasa. Shugaba Muhammadu Buhari, wanda ke kidayar kwanaki har ƙarshen wa'adinsa, dan arewa maso yamma ne shi. Shugaban majalisar dattawa na yanzu Ahmed Lawan ya fito ne daga arewa maso gabas. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ya fito ne daga kudu maso yamma. A halin yanzu yankin kudu maso kudu ne yake rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar dattawa, yayin da arewa ta tsakiya ke rike da mukamin mataimakin shugaban majalisar wakilai. Madina Dauda, Mudir Amurka daga Abuja, Nigeria.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Rahotanni da ke fitowa daga akasarin bankunan Najeriya na nuni da ƙaruwan takardun kuɗaɗen naira da ke shiga hannun jama'a bayan da aka kwashe watanni da dama ana fama da ƙarancin kuɗi sakamakon mataki da bankin CBN na sauya takardun kuɗi na naira ya ɗauka. Koda yake tsofin kudaden nairan da su ne suka sake bayyana, amma jama'a suna marhaba da shi kamar yadda wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya shaida mana.
Wannan mataki dai na samar da kuɗi ga 'yan Najeriya ya biyo bayan barazanar da kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi ne a ƙarƙashin sabon shugaban kungiyar Comrade Joe Ajaero, cewa kungiyar za ta mamaye ofisoshin babban bankin tarayyar Najeriya ciki kuwa har da Abuja, ganin yadda bankin CBN ta gaza wajen samar da kuɗaɗe duk kuwa da umarnin kotun kolin tarayyar Najeriya fiye da makonni biyu da suka gabata. To koya al'ummar Najeriya suke ganin wannan mataki da CBN ta ɗauka na samar da biliyoyin naira wanda a da ta kwace daga hannun al'umma, ga da abinda wasu su ke cewa.
Sunana Abdullahi Malam Muhammad. Dangane da maganar kudade wadda gwamnatin tarayya ta bayar a sassa bankuna, alal haƙiƙa wannan kudade an dai dan samu dama-dama, amma har yanzu dai da saura kudade ba su wadata a hannun jama'a ba.
Sunana Kabiru Yusuf, mazaunin jihar Lagos. Biyo bayan umarnin da babban bankin Najeriya ya bayar na ƙara wadata takardun kuɗi a bankuna, to gaskiya zan ce ni dai na ga sauyi, domin kuwa na je banki na karbi kuɗi, na bi layi na karbi, kuma tsofaffi ne.
Bisa ga dukkan alamu dai matakin da kungiyar kwadago ta tarayyar Najeriya ta ɗauka na mamaye ofisoshin babban bankin ƙasar ya firgita gwamnan babban bankin ƙasar da kuma muƙarabansa, inda nan take suka gudanar da wani taron gaggawa tsakanin kungiyar kwadago da kuma ministan kwadago Chris Ngige da kuma shi kanshi gwamnan babban bankin Najeriya Gordon Emefiele. Ma kungiyar kwadagon ta bada umarnin cewa za ta dakatar da mamaye ofisoshin babban bankin kasar a sassa daban-daban na Najeriya har sai nan da makonni biyu, bisa la'akari da kuma lura da yadda harkokin raba kuɗaɗe ga jama'a ke gudana, kamar yadda gwamnan babban bankin tarayyar Najeriya ya roƙi kungiyar kwadagon da ta yi wa Allah da Annabi ta ƙara mishi wa'adi domin samar da kuɗaɗen ga 'yan Najeriya. Yanzu dai a yanda 'yan Najeriya suka zare ido su ga yadda za ta kaya tsakanin babban bankin tarayyar Najeriya CBN da kuma kungiyar kwadago nan da makonni biyu. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da Babayako Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na ciwon ya mace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, da barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hauwa Mustapha Babura, yar asalin jihar Jigawa, wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amerika. Sai Hajiya Uraira Musa, wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amerika. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hauwa a game da wannan rana da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki nuna murna ta ga wannan rana ta mata, saboda nuna muhimmancin ƴa mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai ƴa mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ƴaƴanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura, ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along.
Suma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna, ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma ɗaya da ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Ma alal misali wajen ilimi, sai kika kamar sai an fi son ɗa namiji shi ne zai je ya ilimi, an sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu gashi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma akasarin kasashen duniya ƴaƴa mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan kike a matsayinki na ƴa mace da ba a fahimta ba, sai dai ƴa mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko oho. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa, yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad ita ce fa mace maka yau Attorney General na United Nations, amman duk da haka ai bata manta tarbiya ba, bata manta kuma inda ta fito ba. Ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce, ko da yaya ko me ya ci gaban da ta samu, an koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunanin a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake daban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ɗan uwansu, da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abin hannunsu. Ba tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gadiwa, ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa macen za ta zo tana dagar da karta da miji ba.
Wannan tabbayar taki ce Hajiya Hauwa. A na ki ra'ayin, duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar ƴa mace a nahiyar Afirka, ma ba Najeriya kawai ba, sai na sarawa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasata ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zan ga a zamanin iyayena shi ne zamanin da mata ba a yaje musu lallai su sami ilimi. Aka zo ga kan yayyena, daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke zuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an ban mu mun fito, ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura 50, amma tun daga kaina aka yadda wa ƴa mace take iya fita ƙasar waje ta yi ilimi ta dawo, ba lallai sai tare da mijinta ba. To yanzu kuma ƴaƴanmu suna da samun mukami a shugabanci, kamfanin nasa za a iya ɗauka. Yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama, muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa. Akwai mata likitoci, so wannan samun cigaba ne. Kuma in kika ta shiga cewa ko a ƙasashen da aka ci gaba, musamman ƙasa Amerika da kowa da ke kallo ya koya da ita. Har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji, kamar wajen biyan aiki. Za ki ga kuma aikatun idan an tashi mace aikin da za ta shi namiji zai, amma sai a ɗara wajen biyan albashi, sai a ba namiji fiye da mace. To ganin cewa ƙasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba, har yanzu mace ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren. To ai sai mun tsara wa kanmu, mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya. A gaskiya akwai ci gaba, amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajjia Hurira. Menene ra'ayinki game da tashin ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matanmu na Najeriya ko na Afirka suna da kokari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da kwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura. Duk mace da Allah ya mata rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba, to za a taimaka ma jama'a. Don Allah ya yi masu lura da jalai masu tausayi iyaye ne ko yarinya karama ce za ki ga halin da take, halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a, ba wanda take yi kawai ita san ita ne. So a ce wai yanzu yake faruwa ko mun ji daɗi yanzu ne ya faru, ya kamata a yi wannan abu, wannan abin ya faru tun tuni. Dan muna da mata da yawa kamar Amina J. Muhammad, ita ce fa mai taimaka ya ruka
babban sakatarin majalisar ɗinkin duniya
gaba ɗaya. Duk da haka za ki ga tana rike da addininta, tana rike da tarbiyyarta, akwai ranga da gani an mata wani intabi ƙarau abin da tana magana da Fulatanci, tana magana da Hausa. Ba ta taɓa tuna cewa Allah ya yi ba ta wannan position ta kuma za dubu a Afirka, dole ne su zo ƙarƙashinta. Ban tambayi akwai wannan ma a cikinta, kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama, wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane. Jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai.
Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba? Duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su, amma da sauran rana a kaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu, shi ne mafitar komai. In mutum da ya karatu ba, ko da an dan alali kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi, ba za ki sai mai kar da kasuwancin nan gaba don ba iya yanda za ki cucuya shi ba. Amma in aka bar ki ki kai karatu, ko da karatun nan bai kai university ba, ko da primary ne aka bar, mata kan kai da wannan ranar farin ciki, because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum. To amma abinda zan ma matan magana gargaɗi da muna samun an ba mu ɗan hanya mai ci gaba, mu ringa ɗaukan wannan abu kai gida. In ya ce ku kai kawai, don duk kuɗin ga in mutanen da suke ƙasan kawai abinda ba ma na kake ce wani lokacin da aka ce Hajiya Hurira, kin ga ko ne rufan asirin ki, inda ki taimaka ma ɗan uwanki na ƙauye ki ba ki da rufan asiri. Tana nufin cewa in ba kafa su suka yi abin hannu ba, kullum za su zo su tambaye ni abin da za su yi. Kuma in ina ba
Bisararro kada a sha'afa, ana sauraron shirin ciwon ya mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Yanzu kuma ga shirin jaridun ƙasar Kamaru.
Zan fara shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Afrin Media, Allah farkon shafinta ta yaba wa ministan tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Beti Asomo wajen namijin ƙoƙarin da ya yi na yaƙar maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa. Kuma ministan da kansa ya yaba wa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru wajen daji cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'adda na Boko Haram wanda suka samo asali ne daga ƙasar tarayyar Najeriya. Jaridar Le Message kuma ta wallafa cewar asalin arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda ake kira Frank Diya, sun ce su kan a ta ɓangaren su shine ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa. Sai kuma jaridar Le Jour an da ita kuma ta ce kotun TS ta gurfanar da tsohon kantoman bin cinikayyar ƙasar jamhuriyar Kamaru Duwara Musa Prince Tony-Tony a yayin da ake bincikensa kan almudana da waɗansu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Ekohosante an da ita kuma ta yi bayani cewar ministan lafiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Maluna Malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraluwar cutar nan ta kwalara a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ta ce kuma tana ƙoƙari matuƙa gaya za su yi ƙoƙari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman ƙasar jamhuriyar Kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da saƙo birni da ƙauye. An ga cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridar Karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tunkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba ƙwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya. Sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru 40 a kan karagan gadon mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Le Guardian Post kuma ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai tsugunne ba ta kare ba a bangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka masu ɗauke da makamai suke ci gaba da kai halhalansu kan al'umman da ba su gani ba a bangaren na 'yan awaren. Za mu kammala shayin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar The News an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru huɗu kenan da 'yan aware suke ɗauke ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen Ingilishi. Sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da nuna jijiya wajen ganin cewar an karkaɗe masu ɗauke da bindigan, amma hakan yana kawo tseko ga al'umman wannan bangaren wanda yanzu haka ba sa gudanar da kasuwanninsu waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan aware. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai guzurin Ramadana.
Sunana Abdulhamid Malam Ahmadu, mai wa'azi da magaram Nijar. A takaice zan yi jan hankali ga 'yan uwana matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadana, wanda Allah yake cewa cikin Alkur'ani shahru Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnas, shine wata na Ramadana wanda Allah ya sabbata wanda unzila fihi alqur'anu an sabkata alqur'ani a cikin shi. Sai Allah ya ce hudan linnas, shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi. Shi kuma saurayi mutum ne wanda zai zamana cewa yana da kwal luwa wadda a kullun tana buƙatar mizani abinda zai ja ta rayuwa da ta tafi daidai, ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiryu. Babban abinda za mu yi magana a kai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma, saboda Alkur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka. Amma ya zamanto ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka, wanda anan gaba in ka wuce halin kuruciya ta matasa za ka shiga halin zamantakewa ne za ka rike iyalanka. Shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zamana an same shi da hankali da nutsuwa kuma tare da lafiya, yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wadi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari ya ce ya ma'ashara shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure. Fa in lam yastati ba zai iya ba, annabi ya ce fa alaihi bisawmi, na gare shi ya dinga yin azumi. Kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen ragewar sha'awa, in ma ya zamana cewa baka da aure. Saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zamana cewar a Ramadana ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci. Almuhim abin da musulunci ya yi so, idan Ramadana ya zo matashi ya zamana cewa ya zagi ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da ko kuma anjima da rana za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da Solomon Abo da injiniyan mu Jimmy, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.